wato dukkan wanda zai je gidanka in yaje iya kace ka kofar gida nan Allah ya tsaya in ya salama ka fito idan ko zai shiga wajen cikin gidanka to iyalinka kuma su koma can waje da kai sai gan su to wannan shine shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin kuma ta Allah ya yi su ne dan a koye su duk mutumin da ya auri mace ya bata tafita kuma to shari'an da yake bi ba ta manzo Allah ba ce ya bar alqur'ani ya kuma bar manzo Allah to kuma ba san inda yake ba domin ita mace a jikinta ka gani tun daga cikin al'adari mutum zai gani a cewa auratu rajuli ma baina sirrati wa rukbatayhi ko sarati namiji daga gwiwarsa ne zuwa cibiyarsa amma war mar'atu kulluha auratu mata ta dukkanta gaba ɗaya tsara ne a dawo da hawa ka sai ko in dai ba abin da yawa ne ci wato tafinka guda biyu wato da tafin hannu da tafin kafa in ka daga ka gano ta karkashi in ka daga ka gano tafin kafa na hannu kuma yana cikin riga to kamun ko za ta yi wani abu ka ga tafin to sai tukkanta kuma amma waɗannan ma malaman fiqh sun kai sai kawo wato masu raya cikin manzo Allah suka ce ko da tafin hannu ko da tafin kafa kada ka sa musu lalle in ka ta shafa lalle to su ma ta lalle su kar wani ya ga jan idan fuskar ce kuma ka ta shafa hoda ka ta shafa jambaki in ka ta shafa to ta samu kalle mara duhu shi kuma wanda ba ta ana ta gani ba ta lalle kar wani miji ya gani saboda tsananin kiyaye addini jama'a kun ji yadda ake aure ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran da yaje Isra'i ya dawo ya zo ya sa nana Aisha a gaba yana ta kuka yana ta kuka yana ta kuka har sai da tana Fatima ta zo ta same shi yana kuka ta ce masa ya abati ma ya kuka babana ne yana isa ka kuka haka yace Fatima na je Isra'i amma Allah ya nuna mun mata a cikin wuta irin yawan da suke da shi Allah shi san iyakar su irin bakar azaba kuma da ake musu Allah shi ya sani tace baba mata ka gano ki na gano me suka yi yace zan ga miki abin da suka yi yace na ga waɗansu an ɗaure su da gashin kansu an rataye su da aka rataye su an zubo musu wani abu kamar misalin hula na wuta ne yana ta kwarara daga kan nasu hajjin duniya su yana da su wuta ce yace na ga waɗansu kuma matan an huda harshen su an rataye su yace na ga waɗansu kuma an ɗaure ƙafafun su an zura kansu ƙasa an yi musu azaba yace na ga waɗansu kuma an kama nonon su ɗaya an ɗaure wannan an bankare su kuma ana musu azaba ta ƙasa da ta sama yace na ga wasu matan kuma an ɗaure su a tsakiyar wuta an buɗe ƙafa su kansu na ƙasa an buɗe an ɗaure ƙafan nan an ɗaure nan an zura kansu ƙasa an yi musu azaba ta cikin fargin su nana Aisha da nana Fatima suna zaune sai suka kace da su ka suka ya Rasulullah yanzu mu ne ƴan uwanmu ne da wannan aiki haka yace haƙiƙa haka na gani nana Fatima ta ce to ya Rasulullah ta gaya mana wannan laifi da matan nan suke yace to su dai waɗannan mata wanda aka ɗaure da itace na tambaya aka ce mun matan da suke fitowa waje ne wanda ba mijinsu ba ya ga gashin kansu jama'a kun ji azabar da za a yi matar da ta fito ba lullubi matar da wani namiji ba mijinta ba ya ga gashin kanta a waje to ran tashi alƙiyama kan za a wannan gashin za a sa mala'ika wannan maliku ya ɗaure da takarar wuta ya rataye ta cikin wutar jahannama ta lilu irin azabar da za a yi mata wacce ba ta lullube kanta sannan mai harshen nan yace to tace to mai harshen nan da aka rataye da harshe mai kai ita kuma yace matar da take wa mijinta bakan magana ita ce za a su da harshen ta da takarar wuta a rataye ta iya zama ta kina a cikin wuta ita kuma sannan kuma wacce ta ga an ɗaure hannayenta guda biyun nan an zura ta ana kai mata azaba ita kuma matar da take sa hannu ta rage kayan miji ta sata ko kuɗinka ko amfaninka ta sace ba da saninka ba haka za a yi mata ran tashin kiyama take to ya Rasulullahi wacce kuma ka ce ka ga an ɗaure nonunanta an yi mata azaba an bankare ta ita kuma mai kai yace wannan na tambayi maliku ya ce min matar da suke kwance da mijinta ne ba ta tambaye shi ne ba sai ta juya bayanta dan mace in ta kwanta da mijinta dama in za ta juya sai take ina so zan juya na gaji da wannan hannun in ya yadda ta juya inda ya dabai ce ban yadda ba dole in za ta kwana anan in dai shi ba da tausayi bai mata izini ba to sai dai ta kwana a kan wannan hannun in ka ta juya ta mutu ta haka tsaro take aure ba abun wasa bane sannan kuma matar da ta ga an rarrace ƙafafunta an zuro kanta ane mata to azaba ita kuma take mai kai aka ce ita kuma wannan mai fita da ta karfi ta ce ba ta izinin mijin ba haka za a yi mata ranta a kiyama sai a ɗaure ƙafafun a zuro kanta ƙasa a dinga yi mata azaba har san da Allah kuma ya nufa sannan wacce aka buɗe sawayenta ita kuma wacce take zinaji ta haifi mijinta suna zaune da mijin ashe in ta fita zina take to cikin farjin za a sa wutar ta dinga ci iya azaba da za a yi mata a jahannama kenan jama'a Allah ya kiyaye mu mata kuma su kiyaye aure shine babbar ibada duk matar da ta gaya mijinta ba kan magana wallahi gadan salata Allah ya yi mu an ce dukkan abin da Allah ya ce halal ne ya halatta yin shi duk abin da aka ce halal ne to zamanin duk da musulmi aikata aikin halali ubangiji sai ya yi munna sai kuma ya rubuta masa yada amma ban da halalin saki kaga Allah shine yake aure in ba shi da dadi ai saki amma ran da duk mutun ya saki matarsa an ce gadan salata Allah ya musa idan gadan yayi motsi mala'iku su ce ubangiji menene ya motsar da gadanka sannan ubangiji ya ce wala ne ya saki matarsa saboda rawar da sunan manzo Allah gadan nan ya motsa kun sa aure ba abin wasa bane jama'a a rike aure da kyau, in mutum na da mata kuma ya rike mata iyakar ma'unarta, wato abinda ake cewa ma'una, hidimominta da cinta da shanta da abin bukata da sutura da gurin zama da kyakkyawar karma da dukkan abin da yake na adalci ya bata. Ita kuma in ta raina bakin ikonsa na ta kyakkyawa, ba za ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Allah kai ne. To jama'a, mu kula da dokokin Alkur'ani da Allah yake gaya mana. To wato Ubangiji ya ce, innal ladina yanadunaka, waɗanda suke kiran manzo Allah min wara'il hujurat, ta bayan katanga, waɗansu da zamanin da ba saukar da wannan aya ta ladabi ba, wani in ya zo kamar daga nan wato jikin katangan nan, to in zai magana a maimakon ya je kofar manzo Allah, to saboda gaggawa sai ya Rasulullah, ya Rasulullah, to sai manzo Allah ya ji daga ciki kuma sai ya kewo ta waje, saboda kyakkyawar zuciyar manzo Allah ranka ba zai ɓaci ba. Ka duba mai daraja wanda duk duniya ba ta masa, amma a kiran ta kan katanga sai an sa. Idan ya auka sai ke wani ce kai ne mai magana, ka ce eh kaza 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 kan idan ma bukata kan ke wata ke so yima, in wani abu ne da ne kai aika ai maka maganin abin ke tafiyar ka, ka san katanga ake kiran ka. To shi bai kula ba ruwan ka, munna ma yake cewa an zo wajen ka, amma Ubangiji baya so, sai Ubangiji baya so ake manzo Allah wannan irin rashin hankalin. To shi ne Allah ya ce waɗanda suke kiran manzo Allah da irin wannan kira, aka sabu yawan su da aikin ba su da hankali, shi ma ba mu cikin abin da suke aikatawa, ma muhallika rabi'i tare da irin darajar da manzo Allah yake da ita, wa ma yanazibuhu min ta'zim, da abin da ya danganci manzo Allah na girmama shi, manzo Allah ya kamata a girmama dukkan sama da kowane babba. Wato yanda ka ga dama da an ce domin su wurare ba al'adar su, idan aka ce sun ba da gaskiya ba kamar su, in kuma sun ki ba mai saurin kai kamar su. Ka duba ka gani sai da Umar ran da yace la ilaha illallah, aka ce mutum 40 ne suka tuba a Madina, amma ka mutum 40 ne suka tuba nan a Makka. Sannan kuma an ce rannan ana yin wazana a kutubi la yake wazana, amma ran da sayyidina Umar yace ya la ilaha illallah, yace Muhammadur rasul, yace da manzo Allah, manzo Allah ne, Allah kuma ɗaya ne, aka ce rannan a sai da aka fito sai aka yi wazana kowa ya jira. Ka san wazana irin ladan da take da ita, wato wazana sokakkiya ce kamar Al-Qur'ani, yadda Al-Qur'ani yake sokakkiya ka wazana take sokakkiya. To bambancin su, Al-Qur'ani malaika ne yake kawowa, ita kuma wazana a mafarki aka aika manzo Allah ita. Bambancin wazana kenan da Al-Qur'ani, Al-Qur'ani malaika yake kawo waki ko wazana, wato manzo Allah ya mafarki. Domin da san ba san yadda za a yi sallah gaba ɗaya ba, gashi ko jam'i wajibi ne. Domin duk mutumin da yake sallah shi ɗaya shi ɗaya shi ɗaya baya zuwa jam'i, to na ake gane munafikin musulmi. Duk wanda ka ga yana sallah shi ɗaya kullum baya zuwa masallaci, to munafiki ne a musulmi. Da wani sharri zai samu musulmi ba, munna zai yi. Dama aka ce wato yana da alamar musulunci kyakkyawa ga mutum halartar jama'a, inda duk jama'a musulmi a gaisa gurin, jana'iza a gaisa, wajen suna musulmi a gaisa, ɗaurin auren musulmi a gaisa, masallaci a gaisa, wajen karatu a gaisa, to wannan ya cika kyakkyawan musulmi kenan. Amma kaga mutum yana ki kadai komai zai ki kadai, domin an ce arhamatu ma'al jama'ati, man faraka jama'ati faqad faraka rahmat, jama'a suna tare da rahama, wanda zai rabu da jama'a ya fada halaka, ya bar rahama. Domin Allah ya ce al-ijtima'u quwwatun wal iftiraqu harakatun. Saboda haka jama'a mulzamci jama'a, inda duk jama'a musulmi suke a ga musulmi na nan a gurin, abinda aka faɗa ya ƙaru, wanda bai sani ba ya ƙaru, wanda kuma ya sani ya ƙara imani a kai, Allah ya ƙarfafa mu. To zamanin nan manzo Allah ana so a tara ya jam'in sallah, amma ba san yadda za a yi ba, sai ya kira sahabbai ce musu, yanzu ya za mu riƙa muna taruwa muna sallah? Sai sahabbai suka ce, to ya Rasulullahi, ai kai za ka sanar da mu? Ya ce, eh tare da hakan dai na yi muku shawara, mai ko ga yaƙi mu riƙa yi yadda kowa zai san lokacin sallah ya yi. Sai suka ce, to mu yanda wani yace mu yanda zamu yi, idan wakatin sallah yayi mu dauki wani karfe mu rika bugawa kwallo 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 yanda za kowa ya zo karfa sai to. Yace, to in mun yi haka mu koyi nasara kenan, mu ko addinin mu ya daban ne da nasara. Nasara shine in yana son jama'a su taru sai ya dauki karfe ya rika bugawa kwallo kwallo kwallo, to duk wanda ake kira ya sani, yanzu ya ga an taru a gurin, to kira nasara kenan. Manzo Allah yace, to mu ko addinin mu yayi daban da irin nasu. Sai wani ya kara ayyuka yace, to yanzu yadda za a yi mu hura wuta. Idan lokacin ya yi a yi wata wuta mai tudu, sai a tsaya kunna ta, kowa ya gani ya san lokacin sallah ya za a kai. Sai manzo Allah ya ce, to in mun yi haka mu ko koyi nasara kenan, ai Yahudi kenan, mu ko addinin mu da bai yake da Yahuda. Kace ga Rasulullah, mun ce ka faɗi yadda za a yi, baka faɗa mana ba. Yace, to yanzu dai abin nan namu da ni da ku duka mu barwa Allah lamarin, Allah ya nuna mana yadda za mu yi sallah. Mu taru mu yi sallah, Allah zai sanar da mu. Shikenan sai aka ba kan haka. An ce a ran nan da aka bi aka kwanta da daddare, kowane mutum wanda aka yi wannan taron da shi gaggawa yake, ya zo ya ga manzo Allah, ga yadda na gani a cikin mafarki na. Shi ma manzo Allah kuma ya gani. In wannan ya zo sai ya ce, ya Rasulullah, jiya ka ji abin da na gani a cikin mafarki, an karanta an ce mu faɗa za mu yi sallah, sai ya ce koma can, sai ka koma can. Sai ga wani ma sai ya ce, ya Rasulullah, ni ma jiya kaza kaza kaza, sai ya ce duk bakin wasu sai da kowa ya zo ya faɗa. Manzo Allah ya ce, ni ma haka. Shikenan aka samu wazana. Da haka kuka ji na ce na matsa akan cewa a iya wazana, a daina ɓata ta, in mutum ya ɓata wazana kamar ya ɓata Al-Qur'ani, saboda abu ne wanda Allah ya shirya ki aiko da shi. Saboda haka a kula da kulawa da ita, da Allahu akbar din nan a daina ta akbar, a daina ta akbara, a daina ta akbar din nan, mutum ya je koya ɗaya a gaya masa ashhadu an la ilaha illallah, kuma a daina ta a cikin nan kar a ja, ace ashhadu in ka duba rubuta ma dauri ne ba ja bane sai ka ce ashhadu ko kuma ka ce ashhadu to in ka ka sada ka saki wannan shin din baka daure shi ba ka ce ashhadu wato kamar ka tambaya ne ka ce yanzu kuma ba da gaskiya ma ce da Allah ɗaya ne kamar ka tambayi mutane to saboda haka a koya Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat sai mutum ya ce hayya ala salat a sai mutum ya faɗa haka ya tabbata hayya ala salat ne ana yin waqafin ne dan wazana ci dadi to amma ba yin sa ake a ja kawai sai sala ba sala kulewa kenan Allah ya yi mu kuma hayya ala salat to shi kuma haka ake faɗa ba fala ba falla ba kuma a dai koya jama'a duk addini Allah bai yarda a yi shi da ka ba fasalu wala zikiri in kuntum la ta'lamuna wanda Allah kuma ya ce faltum sul ilma wala zikiri kaka ka duk duniya ba gari ne waye zuwa aka ce kamar sun a zamanin da manzo Allah ya kafa dan ake a zamanin nan in sun bi hanya za a tafi akwai ruwan da ake bi in an je kan nisan duniya a cikin ruwan an ce akwai wata hanya da ta rubi a cikin kogin da ake shiga daya ta bi haka ta yi hannun dama daya ta yi hannun hagu to duk wanda bai sani ba in ya kuskure ya bi wacce ba ita ake bi ba har abada ba zai da ba ya ba to amma duk da wannan waye manzo Allah yake da ka zauna da jahilci gara ka tafi wannan garin ka nemo yadda Allah yake da yadda manzo Allah yake da yadda addinin ku to bare kuma ga kaga wadanda zaka tambaya ka zauna da jahilci a jahilci babba cuta ne ba abu mai dadi kamar ka tafi abu ka san kan abin ka amma abin da ya zama zato ake ko da ya zama mai kyau Allah bai yarda da shi ba yanzu dai ka tashi ka ce bare mu fada zakka alal misali dukiyar ka kan 20 ne sai ka dade misali ka ga abin da ya kamata ka bayar a kan 20 sule 10 ne mu ko wani kan 5 sule 10 da 30 ne to sai ka bada a kan 20 din ka ce ai ina zakkan dai ubangiji fan da yake so a zakkan nan to a kan 20 sai ka bada fan daya a kan kana zato ne ba hakika ba to Allah bai karɓi zakka ba amma in ka tambo yadda ake aka ce ko wani kan 5 ka fada 2 da 30 to 2 da 30 nan da ka bayar su ne Allah iya da shi amma in ka bada sule 5 a maimakon amma a kan zato Allah baya Allah baya da adili daga to sai da hakika to da haka kaga Allah ya sauko da alqur'anai ga sunan daga zamanin annabi Musa a taura injila zabura rubi ibrahim da kuma alqur'ani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan kan mutane su zauna da shi Allah bai yarda da shi ba ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan kaga mutane sun hadu zamanin da suka hadu sai suka duba wani jahili suka yi masa sarauta to Allah ya karya shi duk zamanin da aka ce an shugabanta jahili shine babba to lamari ya lalace dan kullun daukar ku zai jefa a halaka kullun daukar ku zai jefa a halaka ha kuma in ka ga ai shugaban ka mace alamari to lamari ya lalace dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba su labanta da biyan bukata in dai mace ce shugaban su to da haka mata ba a sa ta wani hidimar shugabanci ka gana na Aisha Allah ya kare yadda da ita bayan manzo Allah ya bar duniya da zamani ya kai inda ya kai ta taba shugabantar wani yaki amma da yake mace sai da aka fi yaki kuma ka duba daraja irin ta da Allah zai annabi ya mace sai wa Aisha daraja ta kai ubanta dukkan duniya manzo Allah yake da Allah zai yarda ayi annabi wani namiji ba shi bane kiko ba da Abubakar zai wa annabi saboda karfin imanin annabi ka sayyidina Abubakar amma kaga yarsa ce wannan mata manzo Allah ita ya fara dauka budurwa to amma da yake Allah bai yarda mace ta zama shugaba ba bayan halifai sun kai ta tafi ta shugabanci wani yaji da aka je sai aka fita yake sai ta dawo da aka jama'a kun gani da tare da yake yayi mana makida ba mu sani ba ko kuma mun sani kudi ya jaro sai ce wai mata da maza ma yau duk ɗaya suke yana bi yana gaya mana musulmi mu kuma na ta yarda wai mun yarda da matan da mazan tsini ina ba za su daidai ba ubangiji ya ce rabo ma an tashi duk zakar musu hazu lutu yin ba su yarda da alqurani ba suka ce ka gani Allah yake ko wato rabban namiji guda daya shine rabban mace guda biyu sai da tara yace ai da mace da namiji duk ne gashi ko Allah ya ce arrijalu qawwamuna ala nisa'i ko haka Allah yake maza su ne masu karfi akan lamarin mata da tara da yake yana so ya karere mutane duk lalace sai yace da matan da mazan duka ɗaya ne musulmi kuma da kwaɗayya suka ce eh kowa sai ta hannu ya yarda Allah kiyaye ne mace ba ka da komai sai hidimar mijinta abinda za a koya mata idan kana karama a koya mata addini idan akwai makaranta a ta taje ta iya ta san girman Allah ta san kifofin Allah yadda yake wannan kuma ya shafi da yaro namiji da yaro mace ku kai ku wajen malamai su koya musu su san Allah yadda yake kar mutum ya zama yana bauta wanda bai sani ba dan ubangiji ya ce ta'rifuni qabla an ta'budu ku sanni kan ku bauta mu wanda bai ke bauta wanda bai sani ba aikin banza yake kana bauta Allah haka ce Allah yake da sanki ba a to wannan ba Allah yake bauta ba haka kuma idan mutum yaji a gaya masa Allah za ka ga malaman za su gaya maka Allah ɗaya ne sai maka kuma shine ya halicci komai su ce baya bukatar komai su dinga maka lissafin abin da yake yawo ta ga Allah da wanda ya kuri ga Allah su gaya maka sifofinsa kamar ka bude ido maka ganshi sai ga yaro kankani ya san sifofin Allah ya tashi da wannan sanin sai su koya maka kuma sifofin manzo Allah cewa Allah ya aiko shi da alqur'ani Allah ya aiko shi ya bayyana wa kowa gaskiya kuma gashi iri kaza ne iri kaza ne sai ka ga yaro kankani kamar ya zauna tare da manzo Allah saboda sanin sa to kaga san annabi sai shigaransa san Allah kuma shigaransa rayuwar duk da zai yana kallon wancan magana da hajjama sun yana kankana manzo Allah yace inna ta'lima shay'in fi sigari kanaka shi hada hada kafar da yaro kankane wani abu kamar ka ceta dutse ka gane wani abu yanda dutsen nan zanan ka ba zai bata maka abin da yaro sai to saboda haka da yaran mu kai su wajen da za a ga musu Allah a ga musu manzo Allah a ga musu addinin mu namu na musulunci a ga musu aqida da kinsun yaka sun ka dinka ka ga yanzu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai inda yake idan mutun yake ruwan nan karfa ce tai ruwan nan kaga karfa dai tauraro ne mashhuri wanda aka san lokacin da ikama Allah yake ruwa ne yawa a zamanin to shikenan zamanin nan sai kuma aka ce mutun ya ji an ce karfa ta kama yaga an ta ruwa sai ce kai karfa tana zuba ruwa a wannan lokaci to an ce wannan ahalin tauhidi sun ce inda ya mutu a wannan zamanin da ya istighfari ya tuba kaji dun ya danganta wa karfa sha'ani ilahiyya abin da yake na Allah ne ya dora kuma bawan Allah yake shi abin to kaga da sara ai sai koya mana aqidan nan ko akwai da yawa cikin mutanen mu wanda naji akwai wani hanya da ake bi sai a ga musu a ce musu ruwa da ake din nan ake shuka da sauran ruwan sama ba daga sama yake zuwa wai ke kuce take tilli akwai inda ake ga musu aka sai a ce wai idan bazara kai zafi kai zafi sai ke kuta dinga kumburi ta dinga kumburi wai sai ta lilinta ya tashi ya sama ya sama to shikenan kuma sai ruwa ya dawo kasa sai mu ga kamar daga sama ruwan yake har kuma sai su kara musu da bayani sai ai saboda haka kun ga inda sahara take babu teku a wajen kun ga ba musu ruwa da yawa sai ga da yake mutum bai san Allah ba tun farko yana yaro ne aka ga masa imani kuma ruwa ba Allah ne yake yi ba kaga mutum ya mutu da wannan aqida ba bayyana masa yace Allah na tuba ba ai ya shiga uku wato na sare masa yaudara kenan zamba cikin aminci ga bayan Allah ya faɗa alqur'ani yace wa anzalna minas sama'i ma'an tahura haka Allah yake ko muna saukar da ruwa daga sama mai tsarki gashi kuma manzo Allah ya ga mana cewa shi asalin ruwan nan malaika Mika'il shine aka wakilta masa ruwa ya san inda girgije yake shi zai kusa malaiku su kora girgije in sun kora ki a auna ruwan da za a kawo sannan kuma malaika su koro shi a ce akai gari kaza a zuba akai gari kaza a zuba to tulin teku ake zuwa auna jama'a a kiyaye da irin aqida da nasara zai ga mana Allah kiyaye mana musulunci abu ne wanda ake kiyaye shi da kyau ubangiji ya saukar mana da duk duniya ba abu mai darajar musulunci musulmi ɗaya daga ta fi ta kafiri dubu da aka ga ubangiji yace idan kafiri dubu suka yi sahu da makamansu idan musulmi goma suka zo musu to in sun gudu daga gurinsu to sun aika su kaba'ira dan musulmi ishe musulmin nan wato guda goma sun fi daraja kafirin nan guda ɗaya idan yakin za a yi musulmi goma nan sai sanin da ya kafirin nan ɗari idan kuma ku 20 ne aka samu ko kafiri guda mai kan to kar ku guje musu ku tsaya ku ta fama Allah zai taimake ku saboda ƙarfin musulunci saboda haka mu daina sha'awa komai mu gyara musuluncinmu da kyau Allah ya gyara mana shi Allah kuma ya kiyaye mana shi albarka alqur'ani to me kace
wa la lam tabaru wa da tarja ilayhi la kana qaran lahum
ubangiji yake idan kuka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama walau da kace Allah su masu zuwan nan wadanda suke kira ka kan katanga sabaru da za ta kura su zauna a kofar gida hatta ta faruja ilayhi har manzo Allah ya gama abin da yake fito ya gansu yace wani yanzu ka zo ne la kana khairan lahum da ya kuma alheri gare su wata ake so yanzu in mutum ya je kofar gidan babba ko malami ne ko kuma wani babban mutum ne wanda yake mai daraja a idanka to kar kai masa salama in dai ba sauri kake ba sai ka gaura kawai a gurin kamar ma malami wannan ya kida ma a cikin ladabin malanta haka aka aji ladabin dukkan ɗalibi ga malamin sa haka yake ba zai je masa salama ba in ya je kawai sai ya zauna dan bai san halin da malamin yake ciki a cikin gidan ba saboda haka sai ya zauna a nan idan ya zauna domin an ce wata rana wani almajiri da malamin sa sun yi haka shi almajirin kullun ya zo to dama al'adar sa sai ya zauna sai malamin ya fito to dama malamin ya ce duk lokacin da kuka taru ko ga ba fito ba to ku saurara ina fitowa ina sanar da lokacin da za ku zo ya ga almajiran to akwai ka san wani bai da hakuri wani kuma kin ji gare shi ranan wani da aka zo aka jima sai ga malamin bai fito ba sai ya ce kai malam lafiya ko bacci ne ya dauke shi bari leda masa magana to dai leda sai malamin Allah ya jarabe shi da wata mata wacce take yana son ta mutuka ita kuma matar nan mai son ta wahal da malamin ci ashe duk lokacin da lokacin fitowar ya kusa sai ta ce to malami ba za ka fita ba sai ka goya ni to irin goyan da ake kuma irin na yara din nan sai ya sa kawo hannu da wiwoyin ka kasa ya sa hannayensa kuma yana yi sai ta hau kan baya sai yana ta zazzaga da ita a cikin gida so lokacin da ya gama zazzaga nan tukuna sai ta yi kuma ya kinkirta sai ya alwala sai ya fito a zauna ta karatu ba wanda ya sani sai Allah sai shi shikenan to wannan da ya leka din nan mai kana da sai da sai haka da idan malam na so kai an hakan ka ana zaga wallahi sai dawo dai da sai zauna aka ce ka san malam dai sai ta yana fitowa shi bai fadi ga yanda akai ba sai da malam ya gama abin da yake yi alwala ya fito ya same su sai gaishe shi yace wane ne ya leka cikin gidan nan aka ce wane ne yace to wane abin da kai mai din nan ka saba kaidar abin da na ajiye muku saboda haka abin da ya same ni Allah ya samar maka shi kenan bai gaya musu ga abin da ya same shi, bai gaya musu kuma ga abin da yi ba, sai a kama karatu, ake karatu aka gama. Shikenan wannan Balarabe da ya tashi ya sa littafin sai haukan raƙuma su fita. Shi kwa can garin su Balarabe ne mai dukiya daga ci garke garke raƙuma Allah ya bashi, ana ta ciwo, amma saboda ya san darajar ilimi sai gyara addininsa da duniyarsa da lahirarsa kullum sai ya zo makaranta. Da haka kaga kana ma'aikaci ko kana babban mai kuɗi ko kana wani mai sarauta, Allah duk da ya fi maka neman ilimin addini ba. In ka je ka gama aikinka, in aikin gwamnati ne sai ka tafi makaranta ka gyara addininka. In ɗan kasuwa ne ka gama kasuwa ka je ka gyara addininka. Idan kuma ma sarki ne kai, in ka gama ka je ka gyara addininka. Wannan hanya ce daban, lahira kuma hanya ce daban. Wannan mutum yana ilimin nan domin ya gyara sha'anin dukiyarsa da kuma yanda zai samu ya gyara addininka. To malam da yawa kuma sai ya tafi akan hanya, yana cikin tafiya sai ga wata Balarabiya sai ta kullo ita ma. Da ta kullo Balarabiyan nan sai ganta, sai Allah ya sanya kanta a cikin zuciyarsa, sai kira ta. Kiran nan da ya mata sai ce yana son ta za su yi aure, sai ce a ba za ka iya aure na ba. Ya ce ni din za ki ga haka, ya ce ba ki da labari na, ni ne wa na fadan na gari kaza. Sai ce na son ka ma, idan na son ka ba ma labari ba, amma kika ce ba zan iya auren ki ba, ce ba za ka iya ba. To menene yasa? Ta ce ni ba ni da abinci tun da nake a gidanmu, sai hanta ake ba ni, ita ce abinci na, kuma ba na yarda a so mu kasuwa. Ha, to ya za a yi? Sai dai a yanka wata dabba a gidan, in an yanka kawai su tuna ma niyya ba ni hanta. Ya ce to wannan abu ne sauki, in dai dan wannan zan aure. Mala ya je ya nemi aurenta wajen iya, aka sharafi ya amsa, aka rubuta akan wannan alƙawari, aka ba shi yarinya ya zo ya ajiye ta. Sai a kama raƙumi, sai a yanke, sai a ɗauke mata hantar so ya ajiye. Tana ci in ta ƙare, sai a kuma yanke wani raƙuma, suka ƙare aka kuma kan shanu suka ƙare, awaki suka ƙare, sai zama kawai raƙumi sai tak. Shi bai zo ya ce da malam ko bai gaya almajiran ko ba, shi kuma malam bai taɓa gaya almajiran ga abin da wannan yini ba. Ana nan dai ana ta karatu, rannan sai raƙumin nan guda ɗaya tak. Sai zo kuma malam da ya zo sai ɗaura raƙuma, sai zo kwanta a gaban malam yana birgima. Ya ce malam na tuba laifin da nema kai mun gafara. Ya ce abinda na mallaka kaji ya ƙare saura wannan raƙuman sai tak, shi ne nake zuwa makaranta. Kaji kuma dalilin tun da kace mun tunna abinda ya same ka Allah ya kawo mun da shi, kaji abinda ya same mu. Sannan malam ya ce to na ya fi maka. To sannan sai ji ko baya kuma yari na sai dai sake ta. Jama'a saboda haka Ubangiji yake koya mana ladabi, abinda yake kana da ladaba, in yi ma umarni ka fi umarnin. Kaga yanzu aka sarakuna da kake ganin su Allah ya naɗa su din nan, idan aka ce sarki ya kafa doka a gari, wanda ya ƙi dokar sai ga sarkin ya wulakanta shi. Komai darajar mutum in dai ya kauce dokar mai sarautar, to Allah ya ba sarkin ikon kuma ya karya shi. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ya tara sabansa gaba ɗaya a cikin Makka, yace musu, yace alaikum bisam'i wa ta'ati wa law ta'ammar 'abdan safiya. Yace musu Qurayshawa na san halinku akan girman kai. Dan ka san ba Qurayshi duk duniya ganin kowa yake kamar dabba. Ko Balarabe ne kai Bakureshi yana da kai kamar kaki kake. Yace na san ku da girman kai. Yanzu sarautar garin nan ita Makka, da za ta far hannun Qurayshi sai ku ce za ka da yaki, da za ku kowa a garin nan ba. Yace to amma wanda ya bada gaskiya da Allah, na hore ku da abin da hukuma take. Mutumin da yace ayi kaza a far kaza, in kuma ya kira taro ku je, in yace ayi kaza kuma ku ko da an ɗauko bakin mutum an kalauta ma. To da haka mai kaucewa dokar sarakuna, wannan mutum ya shiga hadari, Allah ya kiyaye mu. Su kuma sarakuna in suka yi umarni a saɓa Allah, su kuma sun shiga hatsari, sai su da Allah kuma. Su hori bayan Allah da abin da Allah yake a yi. Su hori bayan Allah da barin abin da Allah yake a bari. Bayan Allah kuma su bi umarnin sarakunan, su haka za a yi. A gudu tare ne a tsira tare. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda Allah ya ba kiwon wani abu bai kiyaye shi yadda Allah yake ba, da tashin kiyama sai ya tara abin kiwon da wanda ya kiwon ya musu tambaya. Dan manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ko? والامير رائد كو والسيد رائد كو والرجل رائد يدنگا لسافي يدنگا لسافي سيدا مزال الله لسافي دكان وانده يكي شغبان تنوني يكي سيكي مكي آيين تنكاواني أغني دولي يكي آيين سو كاسو سابا وعلا يدوب إذن سر يغا با أبين كبائر أغلنسا سي وان جرنن با شنجا أسرجي جرنن با أين زنا أسرجي جرنن با أدرا أسرجي با أين تاتا أسرجي كومي نيني أنا كي آي وايبت الله يكي ياو كمانا تما سكولا دلنن ين أنغو وانده يتورن كي آي كاجي أبسن تاشي kuma ya hore su da yawan ibada, ya ce a rika gyara masallaci, a rika zuwa masallaci, a yawan ta sadaka, a yawan ta kyauta, jama'a a rike zumunci, ya dinga horo irin wannan. Ko kuma wanda aka hora to ku ba abin da sarki yake, wanda kuma yake magana sarkin to shi kuma Allah ya fi karfinsa, zai dora sarkin akan sai hukunta, ya ba abin da za a yi. Ha, kuma manzo Allah yake shugaba kuma da bawa shi ma makiyayi ne, Allah sai ya tambaye shi akan shugaba da kuma abin kiwa. Idan aka ji lara za a ga wanda yake da bawa da kuma abu wanda yake wa bautan Allah ya tsaye da su, ya ce kai ya kai zamanka da shugabanka ya faɗa, kai kuma shugaba ya karfi shi. In kana da dabba ma Allah ya tambaye ka ya kai, kana ba ta abinci sashe, kana mata bauta irin wacce wato kana bautar da ita wacce ta dace da ita, domin in baya da karfi kar ka dora maka kayan da yake karfinsa, kar kuma ka dora maka kake ta dukansa, kar kuma ka ki sauke masa ya huta, kar kuma ka ki bashi ruwa, kar ka ki bashi abinci. Dan ka dan ya zama dabba, dan ba kai ka da shi ba Allah ne hore ma shi. Sannan Allah ya tambayi mata da miji su ma zaman da suka yi, yace da mijin ya kai zama cuta, haka Allah zai dinga maza. Allah zai ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. To da haka jama'a kowa ya kiyaye wanda yake karkashinka, ran ta alƙiyama za ka tsaya gaban Allah inda ba a yin jayayya. Daren nan Ubangiji zai kira da kansa. Idan an taru duk duniyar nan za a haɗu da mala'ikun sama da halittar ƙasa da ta ruwa da dabbobi da itatuwa da mutane da aljanu, ran nan za a yi fuhu sahu. Allah ya fito da gadansa na harshe ya bayyana shi kuma. Sannan Ubangiji ya tsaya bisa da gadon, ba a kan gadon ba, gadon ba zai ɗau Allah ba. Idan Ubangiji ya bayyana, sai Ubangiji ya ce to limanil mulkul yawma, Ubangiji ya ce limanil mulkul yawma, sai Ubangiji ya faɗa su uku duk taron kowa na biyu. Allah ba zai yarda wani ya ɗiyansa ba. Allah ya ce wane ne sarki yau, wane ne sarki yau, duk taron ma na aiki ma'amu. Ran nan mutum ko mai unguwa kai masa ya ce ina ma Allah bai halicce shi ba. Mai unguwa dai wannan in ya ji san da sarki, Allah yake limanil mulkul yawma, wallahi ko mai unguwa kai ma sai ka ce ina ma tunda uwarka ma take ba ta yi cikinka ba. Annabi Sulaiman an ce idan Ubangiji ya faɗa haka, sai ya ji jikinsa yana rawa gumi ya rike shi a taron. Ka duba ga annabi ne bai taɓa yin abin da za a ce dan mai kai ta ba. Ka duba sarki ne wanda Allah ya sauka ma duk duniyar nan, daga masharika har magariba yamin shimali, duniya ba inda za ka saka tsinke ba cikin mulkin annabi Sulaiman ba. Kuma Allah ya bashi wannan, Allah kuma ya bashi mulkin abin da yake cikin duniya ba faɗin duniya kawai ba, da mutum da aljan da dabba da aljani. Ka duba tsaurin kai irin na aljan. Sai annabi Sulaiman ya ce ni tsafo ginnan, ka duba teku ko da kai mun dubu mala malaika aljani, sai ya nutsa sai ya tako gindin ta ya ɗebo nuƙulu da yakutu da jamurjan siwo kaya, sai zo su bi annabi Sulaiman a kera kawai a kayan ado da su. In kuma wani aljanu suka yi laifi, sai ya ce to ku je ku sami wato kamar teku ɗin nan, sai ya ce ku je ku yashi ruwanta. Ya za a yashi teku? Aljanu ma nan su je su shekara suna yasa ruwa, tuni annabi Sulaiman ma manta da su, ku ba su da ikon su bari ko da kirce ido. Malam sun dinga kenan, sai san da kuma Allah ya sa ya tuna ya ce a je a gaya masu daina. Ko kuma yasa su kawai fita tonan ƙasa, fita tonan ƙasa, in sun tona ya zurfi sannan ya ce a ciki, sannan su dinga kenan, sai ran da ya je su daina. Ko kuma yace su ta gini, sai sun kwaba su gini su gini su gini, sai kamar mun tsaya sama sai ya ce a rushe, in a rushe sai ya sake gina aikin da zai sa su kenan in sun malle. Amma Allah ya ce ran ta kiyama ba zai masa sabi akan wannan. Haka Allah ya ce masa duk abin da Annabi Sulaiman ya aikata a mulkin sa, Allah ya ce ba zai tambaye shi ba. Kun gani, amma tsoro yake ji. Allah ya ce hada aka una famnun ko famnun nawa sabbi da hisabi, haka Allah ya ce masa wannan bayoyin mu ne muka yi maka, ka bayar ko ka riki duk ɗaya ne, Allah ya ga maka haka. To amma kaga a wannan taron tsoro yake ji, mursali ne kuma bayan Annabi ma shi mursali ne, cikin manyan manyan annabawa ake. An ce wani ran ya taɓa yin wannan tafiyar, kaga da ya tafi kilisa sai ya tarda wato ruwa, da ya tarda sai ya ce da wani aljanni ce ni tsana ka ɗebo mana kayan dukiya, da ya nutsa zai ɗebo irin diamond ɗin da ake faɗa da dinari, zai ɗebo mana sai ya tarda wani gingime ma abu kamar dutse, da ya tarda sai ya ɗauko shi sai ya fito da shi aji aljanni, sai ga shi a gaban Annabi Sulaiman da kinkirin kamar ɗaki. Amma ga ƙofa guda huɗu gaba ɗaya makudu da arewa. Sai Annabi Sulaiman ya ce a buɗe kofar, da aka buɗe sai ga wani mutum a zaune ya rike kayan ibada, sai yana ta ibada sai ka nace Annabi Sulaiman. Sai Annabi Sulaiman ya yi masa salama sai ya anka, ya ce kai ko wannan mutum wani irin mutum ne, kai mutum ne ko aljani ko mala'ika? Ya ce ai mutum ne kamar ka. Ya ce na'am. Ya ce masa to wani hali ne ya shigar da kai wannan? Ya ce iya kwai. Ya ce ina da gyatu mata, jama'a kun gani zan ƙara tusawa akan al'iya yake nan, wato ku ji labari dukkan darajar duniya da lahira tana samuwa ne ta hanyar mahaifa. An ce mazala ya ce darajar mutum da albarkarsa tana nan a ƙarƙashin sawun mahaifansa, in ya bi su suka ɗaga ƙafa sai ya ɗauka, in ya saba musu suka danne ya rasa duniya ya rasa lahira. Allah ya kiyaye mu. To saboda wato ba inda Allah ya da mutum ya karatun nan da kuke gani, wallahi in mutum ya zo ya karatu ba da yadda iyayensa ba, har suka mutu bai je ya nemi gafara sun yadda mutum karatun ba zai mara amfani ba a lahira. Dan mazala abin da ya ce inda aka yadda ɗa ya bar iyayensa ya je wani guri don neman karatu, sai karatun da zai gyara alwala da sallah ya kuma san wankan janaba na addini dai kawai, amma ba tarin karatu wace babban malami ne wannan ba. Idan shi ma ba gudu zaka ga sai ka nemi izini. Uban ya tsananta ma da aiki a garin ku, ba yadda za a yi ka je ka samu dama ka je makaranta. Aiki tun safa dare kana yi, in ka dawo gajiya ta kama ka ba dama ka je makaranta dare. Sai ka ce ma baba zan je nemi gyaran addini, in san alwala, in san tsarki, in san sallah, in san wankan janaba, in san zakka, in san yadda ake azumi, in san haji, in san zama da iyali. Wato da Allah lafiya lafiya. Ka nemi izini, in ya ce bai yadda ba to nan ne aka samu, ko bai sani ba ka tafi ka nemi. Amma ba tarin karatu dan ka zama babban malami ba. In ka zama babban malami tare da kin iyayen, wallahi Allah ran ta alƙiyama sai ya dauke karatun ya barka kawai. Dama karatun samu kai sai Allah, dama ya karbi, dama na sani. Ilimi dama duk gaba ɗayan sa na Allah ne, sai ya karbi ya barka iyayen ta jikin su ka fito. Wahalan da suka sha din nan ka ki kyautata musu, sai Allah ya ce to ga ka ga su. Dama abu shi da Allah ya haɗe yake ba ana son uku in ba. Haka Allah ya haɗa su, duk wanda ya raba ɗaya a cikin su Allah ba zai karɓi ɗayan ba, su shi da ne. Allah yake wa atiullahi wa atiur rasulahu wa aqimu salata wa atu zakata. Ko? Ana shukrani wal walidika.